kake magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Prime Minister of Pakistan Imran Khan ya aika wa takurar aikinsa na India Narendra Modi wasika da yake kira gare shi domin su shirya wasu wata zaman sasantawa tsakanin su. A cikin wasikar da ya aika wa Modi a ranar Juma'a yana masa barka game da zabinsa a karo na biyu a matsayin Prime Minister ng India. Kan ya rubuta cewa Pakistan tana so a magance duk wata matsala ciki har da batutuwa masu nasaba da takaddama a yankin Kashmir a cewar kafofin yada labarai. Kan ya kara da cewa tattaunawa tsakanin kasashen biyu ita ce hanya daya tilo da za ta taimaka wa kasashen biyu su yaki talauci. A don haka dole ne su yi aiki tare domin cimma wato ko kuma ci gaban yankin. Pakistan tana buƙatar a tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a yankin Asiya ta Kudu a cewar wasikar Khan yana mai cewa dole ne a samu hakan kafin kasashen yankin da kuma ma yankin gaba ɗaya su samu ci gaba. Sai dai jami'an India sun ce Modi bai shirya wata ganawa da Khan a taron kolin kungiyar rayuwar tattalin arzikin kasashen Turai da Asiya wanda za a yi a Bishkek babban birnin Kazakhstan a mako mai zuwa. Wato babu wani ganawa da aka shirya a cewar wasu jami'ai na India. Sai dai ya nuna mai magana da yawun wato ma'aikatar harkokin waje India ya ce idan ka duba wato babu abinda aka shirya ma Narendra Modi akan tattaunawa ko kuma wannan wasika da ake cewa an aika ma ainihin shugaban na India don haka su a iyasanin su ba san wani abu da za a yi irin haka ba. Sai dai a cikin ɗan wannan lokaci wato India ta ki ba da kai bore ya hau a duk lokacin da Pakistan ta buƙaci a yi zaman sulhu ko kuma sasantawa. A ƴan kwanaki masu shigowa ne Majalisar Tarayyar Amurka za ta fara sauraren bahasi akan rahoton binciken da Robert Mueller gudanar akan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka a zaben wato shekarar 2016 yayin da kuma ake kira ga kaddamar da wani bincike da ka iya kai ga tsige shugaba Donald Trump. Sai dai Mueller mai bincike na musamman da ya murabus kwanan nan bayan ya kammala aikinsa ba zai bada bahasi gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai ba wanda ke fara wata wani zama na saurare a gobe Litinin da ake yi matake darasi daga rahoton Mueller da shishigin shugaban ƙasa da wasu batutuwan aikata laifuka. Kwamitin zai saurari bahasi daga tsofaffin lauyoyin Amurka da wasu masana akan harkokin shari'a da suka hada da Jean wato Don Dean kenan babban mai bada shaida a babban shari'an Watergate wanda aka yi a cikin shekaru 1970 da kuma tsohon lawyer Father White House a zamanin mulkin shugaban Amurka na wancan lokaci Richard Nixon. A ranar Laraba kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa zai irin wannan zaman sauraren mai take darasi daga rahoton Mueller. Kwamitin mai zaman wato kwamitin zai mai da hankali ne a kan bayanan leƙen asiri wanda suke tattare da matsaloli da rahoton Mueller ke kunshe. A nan kuma Mueller ba da ma'aikatansa ba za su bada bahasi ba amma kwamitin zai saurari tsofaffin manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da suka hada da Robert Anderson da Stephanie Douglas. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji da Amurka ke niyan dorawa kayan Mexico. Amma kuma Amurka, wato jami'an Amurka, sun ce har yau dai Donald Trump na da ikon dora harajin idan Mexico ta gaza cika alkawari. Kasar Mexico ta himmantu wurin daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure da ke ratsawa iyakar wato kudancinta. Ana daukar wannan mataki ne da zumman kawo karshe ko kuma rage yawan bakin haure da suke ratsa ta Mexico zuwa Amurka.
Kenan kuka saurara. Tumadalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar. Kungiyoyin nakasassu a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa akan yadda ake ci gaba da jan kafa wajen fitar da kudaden da doka ta tanadi domin su a matsayin kudaden tallafi na cikin gida, yayin da aka shiga wata na shida da so mazartar da tsarin kasafin kudaden kasa na shekarar 2019. Bayanai na nunin ana ci gaba da jan kafa wajen soma baiwa nakasassu abubuwan da suke bukata daga kasan da aka ware musu na waɗannan kudade. Uwa uba, bincike ya nuni da cewa an zaftare kusan kashi 4 daga cikin 5 na abinda gwamnatin ta Nijar ta yi alkawarin baiwa nakasassun kasar a kowace shekara, kamar yadda shugaban kungiyar makafi ta kasa Musa Nasir ya shaidawa wannan shiri a wata tantaunawar musamman.
Kaga bara miliyan 52 ma gare mu, don ka akofin minista da ya dauki alkawari da ya ce don ku bana insha Allah za a kai muna shi miliyan 150. Kaga wajen 150 ole mu samu 150 sai aka ma mai rushe kasa miliyan 32 da wani abu, kuma cikin miliyan 32 da wani abu ole muna fata na shidda. Yau zancen na kama wanzu fata shidda dosekin da a wajen minista na ta population. Ni dai wani lissani dai na ƙarshe sun shi dosi 30 da wani abu. To har yanzu dai ni kuma kazancan gade babu dalar da dai wanda dai gashi wanda dai mutum mai na kasa ya aje dosin shi ya samu. Tun daga kan ka samu amfanin wannan asusu, ita minista tana tambaya sai ka rubuta wasiƙa na tambaya ga abin da ka so a taimaka ma. To lalle duka inda na kasassu suka yan uwanmu na cikin jahohi da nan yamai duk mun haɗa musu, kuma wallahi jama'a da yawa sun aiko wasiƙansu da yawa. Kala yan ka ɗauki guramu, ka ɗauki makashi, kurame, su albinos, babu duk wanda bai aje dosin shi ba dai nan unbu da minista, saboda mun ci amfanin wanga fon da ya kamata a bamu na asusu. Mai har yanzu dai muka kusan canga ba a samu ba dosin dai har yanzu suna nan unhudi minista, tunda muna bi saboda ba mashi inda yake satin ga da huce akwai wasu dosin bi da tun bare kamata a basu. To har yanzu suna an na gaba ma dosin ki na bi har yanzu suna nan unhudi minista, wanga satin suka ce za su kai su can unhudi finance, shi ma tana ba tabbata na ba. Kaga lokacin da ana gyaran yamai da maimayin shohi namu ako atili dewa kama inda da shayuka aiki na hannu nan dai yamai da ya kai ina ji shago 40 da wani abu da an kashi da ya kamata a taimaka musu. In ka dauki duk shago kana samu wajen mutum 5 zuwa 6 suna aiki, dibo an ka dauki 40 wa mutum 5 ma wajen mutum 200 kenan. To wallahi nace ma duk sun tambaya a taimaka musu saboda su samu su bude sabon shaguna. To wallahi har yanzu dala guraba a basu ba. Kaga mutane na wanda suna na ashe ba su aikin komi cikin jahohi ka dauki kamar su maradin su tawa ai musu haka nan, da yawa suna nan zamanin na babu aiki tunda inda ka aikin ka an zo an kashe ma ma'aikata kuma ba a taimaka ma ba kaga akwai matsala na kan gaskiya shi kuma fon kin ga ba wani abu na abun miliyan 32 tunda misali ka dauka munin ma makarantar mu nan ta makashi muna ci wajen miliyan 20 kuma bancin ta akwai makarantun da gare mu kanana cikin shahoji da sun kai 22 muka taimaka ma yara to misali ka dauka miliyan 32 in ma a ce ma bangaren makahi dai bisa haraka cin abinci yara daga nan ma suna iya kada
kana maganar miliyan 32 aka sebe muku alhali a kaidance miliyan 150 ne doka ta ce a baku kun bincika kun jiya aka yi waɗannan kudade aka rage su
to ka gane shi kamar minister prime minister shi na yace muna mutai insha Allah cikin dokokin da za a yi na idarin abin ganin kuɗi kwa za a kai muna da miliyan 52 zuwa miliyan 150 to abuna wanda sai takardu da an kai su an ka kare an ka cin ulhul assembly da mun ka bincika ashe ba ma sa kudin nan 150 cikin abin da prime minister ya ce ba
cikin tsarin kasafin kudade ba a sa miliyan 150
ba miliyan 150 kenan ba sai an ka kara ma ragewa ka gani don abuna wanda ya daya muna kai tunda fitula yan ka doka su kaman mayya can shugaban kasa prime minister haka ga lalle suna so a taimaka mu da kan gaskiya fa suna tabe mu kullun me ko an bara decision daga sama me da kasa ba a yanta 150 kin ya ce a sa su amma kaga wajen minister na finance da ulul assembly ta kai can sai ga mu da miliyan 32 ba amma bar mu kudin mu na miliyan 50 kin da an samu ban ba sai kuma an kawo kasa ma yanzu
wato risha ta ba da ruwa guga ya hana
don ka gani haka ga alake yanka dokar mu kan mu gashewun da akwai nan cikin Niger mu wajen 700,000 muke hada dan kai yanzu kan 700,000 hada dan kai an ba mu miliyan 32 in an ka raba mu da a ce ma a ce wai a kasa kowa ya samu duka bai wuce kowa ya samu dala 7,000
a kun bincika kun tantance zahiri a ina ne wannan matsala take kun gano
to shine har yanzu lalle kam in ka dauka akwai matsala unhudi minister kamar ta population lalle tabbata na akwai rishin cin gaba kamar na dossier tunda misali ka dauki yanzu akwai yan makaranta wanda ita minister tana taimaka ma wanda suka yi kamar su institute akan ga private na university kuma su zaman kansu to minister tana ba su taimako kamar rabi tunda gwamnati ya ba su rabi can unibon suna da bursu sai a ba su rabi minister ta population ta ba su rabi to ka gani duka su sun kawo kamar inscription na lakwal kinsu masu zaman kansu ga taimakon da kamata a ba su to yanzu da kuma san ce akwai wasu sun kai shekara 2 har yanzu su yi dosan sai nan honorable minister bai ci gaba ba har yanzu kenan kaga sai mu ce akwai lehin wajen minister tunda ba mu sani ba su ma'aikatanta na abba su tsaya su yi aikin su tsantsa ko ku can honorable finance na abba a son a ce ta aiko dossier ta dakanta inda a priority su ne ya kamata a ba kamar mu ba mu cikin priority duk shi sa kullu sai kaga dossier kin mu shine baya mun har mun ba su shawara yanzu misali cikin miliyan 34 kin ga da an ka bada suna iya a ce ai musu wani form ai na ga minister kamar ta sport jeunesse akwai form na sport na ga gaba ɗaya ne aka zuwa mushi to dan mu ma ba a ce mun le form kin ga namu a ce ita minister an bude mata konta can wajen minister kinta bakin da an ka fara harkar birni a turo mata kudin nan gaba ɗaya kenan kaga zai bata kokari ta bude ita kanta ta san wane da wane gashe yana ya kamata a taimaka ma sai ta tambaye yan kasuwa wanda ka so ya zo ya apel dofur bala gashi miliyan 34 ga ina son ka sai kaya na guramu kaya na makafi kaya na kutare na aiki kaga kenan shi commercial zai bara wana so shi can gaba sai ya bi kudin shi can wajen trezor ayi regression zuwa gaba
da yake shi prime minister ne ya sanar da ku cewa ya bada umarni a ƙara waɗannan kudaden tallafi daga miliyan 50 su koma miliyan 150 na sefa kun sanar da shi cewa ai ga abin da ke faruwa
lalle akwai federation ta mu ta ga prime minister ko tun da har delegation an kai an ka zo an gare shi da konsayen shi da komi sun doka muna alkawali in za a revitalization bridge na revision ba na bridge donc insha Allah za su faɗa ma wajen minister tamu saboda a samu aiti ni kont da mu na management din bridge kwa to har yanzu da shi mu kashi babu abin da an kai lalle yana labarin haka nan kuma ya yi instruction duka technician kin shi su samu a taimaka mu don abin da yake na 150 million kenan a sa ciki to matsala har yanzu dai babu wani abu kuma can honorable assembly ba mu wani abu tunda ko la assembly ita commission social da duk wanda ya kamata su taimaka mu da kuma duftoci duk mun ba su wanga labari prime minister ya bara alkawali da shi shugaban kasa ma yace mai ya tai ya gane duk abin da mun ka tambaya a samu na don ka kaga abu zai daya muna kai daga sama an bara mai da kasamar sa gani inda abu yake don muna fatar fitattun yalla in can na wajen minister ta mu ko wajen minister of finance vraiment a samu a taimaka mana tunda makasasu suna cikin matsala na kan gaskiya yanzu ko barangara an ka hana kaga wata matsala na wanda kana gida ba ka komi an hana ma kai bara inda za ka tsaka samu abin taimako kuma an zaka duk inda adda shago gare ka inda ka aikin ka an kashe ma shagon ka an hana ma aiki kuma ko ka tai kasar waje ko su kotunu ko su Cote d'Ivoire su ma can suna kurana su hana bara kaga akwai matsala na kan gaskiya kaza ka zanna baka komi kai baka gani kuma an hana ma aikin da ya kamata kai ka koya kuma ka iya aikin nan
to ma sauraro anan muke dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ci gaban wannan tantaunawa da shugaban kungiyar makafin kasar Niger Malam Musa Nasir a madadin sa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku assalamu alaikum
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
ku kasa ta saka hannu akan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne akan tafi aiki
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau alhamis ta farko ga watan yuni shekara ta 2019 alheri grace abdi take muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bayan rantsa da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohi a Najeriya inda hankali ya karkata yanzu shine raba mukamai da suke galibi na dorawa ba zabe ba abinda ya sa mata yin gangami na neman a cika alƙawarin ba su kashi 35 cikin 100 na guraban bisa ga dukan alamu kuma hakan matar ta fara cimma ruwa ganin kamun ludayen waɗansu gwamnoni kawo yanzu Domin ƙara buga ƙusa kan wannan batu shirin domin iyali ya gayyato masu ruwa da tsaki Hajiya Hawwa Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar Najeriya sai dai hakanta bata cimma ruwa ba a tattaunawar su da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari Hajiya Hawwa ta fara da bayyana tasirin wannan yarjejeniya ta damawa da mata a harkokin mulki da ake kira affirmative action
abinda ake so shine duk kasashen da suke karkashi suke membership a cikin majalisar dinkin duniya ya kamata su saka hannu to in kasa ta saka hannu akan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne akan ta tai aiki to mu ma kanmu abin yakan bamu mamaki sau da yawa sai kaga kasashe sun sa hannu amma a aikace sai muke ganin kamar sa hannun nan kawai dai dan in zama dan abiya rima ne a share kida a ce ni ma na shiga yayin ko an shinshata tunda yayi ake a sa hannu ni ma a ce ai member ne na majalisar dinkin duniya kar a banna a baya
member ce ta yarjejeniya
ka yawa to sau da yawa mu mun fahimci cewa wannan dalili ne yake sa su sa hannu amma ba wai dalilin dan suna so su implementin su aikata bil haqqi da gaskiya ba ai akwai kasashen da muka ga sun bi bil haqqi da gaskiya din 35% to amma mu na mu aikatawar daga saman da kuma karadiyar Najeriya har kasa ban ga inda ta shiga ba shi isa duk inda ka za ka matsa mun magana za mu koma mu ce karatun da ta saban karatun daban ga ku dokokin ga sa a aje masu kyau aikin kuma yayi hannun riga ba zan ce maka ya sha bamban ba saboda Allah wata nan za a amma yayi hannun riga
wannan ya zama miyan ma
yawwa a yadda ake tafiya yanzu kullun nakan ce din tafiya in ta kama ta kwana 2000 in aka fara ta yau an fara amma ai dai ba za a ce baka fara ba wata ran zaka ji kamar magana karin magana Bahaushe ne da yake cewa mai hawa sama ya taka takarda to kaga ai yayi mishi wani effort kenan to mu ma mun tashi mun kuma ni na yadda cewa wannan wani lokaci ne da Allah ya kawo shi mata za su fito su yaƙa dan ƴancin su da Allah ya halice su akai kuma dan ƴancin su da kundin tsarin mulkin ƙasar su ya ba su da kuma wasu taimakoke ne dokoki
amma gashi sun izta shi a gadin domin gashi an tsayar musu da mutane irin sahawa Eliakuf ba su fito sun abin nan ba sun karbo ta kila abin da kuke fada wata kila na goro
karka ce mun ba su fito sun dauka ba ai mu ko yanzu ko anan aka tsaya maza sun san baba cinki ko anan aka tsaya kuma abinda zan ce maka inda zaka san mun yi tasiri ko mutun ya yadda mun tasiri ko kai da mun tasiri ina san mun tasiri tunda jami'in ma manya manya da suke adawar junan su a Najeriya wanda su aka fi sani sun fara kawo mata takardun zawarci kaga akwai magana kenan a cikin nan
wai
mu kuma ba za mu tafi mu biyar mu mashakida ba kullun ita ce magana ka tafi da yancinka inda ka san in an muntsine ne zan ce a'a
barsa ko wani abu da ma ku kai ku mata din nan fa ake tuhumar ku da shi
a'a ai da tuhuma ko ta ce take tuhuma kuma sun yi laifi
to ake zargin ku da su abinda nake cewa shine kalilan daga cikin mata din da suka samu dama ko suka yi majalisa ko suka yi commissioner ko suka yi minister ana tuhuma ko zargin su da cewa ba su tabbaka wa ɗan uwansu mata rawa da ta kamata ba
misali wannan zancen ku ne ko maza ku kuke faɗi amma sun yi abin da suka yi mu mun yi tarurruka da su kuma mun zauna mun yi taro musamman na mu yi bitar mata ɗan uwanmu da suka rike madafin iko kuma mun yi taro taron da muka yi ina jin November ne wata shekara mun zauna mun fitar da ayyukan da muka san sun yi da wanda aka bayyana da wanda ba a bayyana ba duk mun sani
kuma me yasa ba su taimaka muku kuma sun kara bude kofar nan kun shiga ba da aka rufe
a'a to su su nawa ne da za su bude kofa kofa ce ba za ku goma sun danne ta wata kin mace ɗaya ce a gefe ta ina za ta iya bude ta amma babban taimakon da suka yi mana duk wannan gogon mai tafiyar da muke duk taron da muke sun zo sun gaya mana matsatsalin mu sun gaya mana abin da suke mana hango hange sun gaya mana tuntuban da zamu ci gaba duk matsatsalin da suke kan titi da yadda suka hau suka shallake suka kaita da kyar duk babu wanda bamu sani ba
Hajiya Hauwa Alaikum yanzu kamar yadda na faɗa a baya gwamnatoci za su kafa wato za a kafa gwamnatoci karam farko wato idan tinkara wannan wato wa'adi na mulki daga nan zuwa shekara ta 2023 zancen nan na aba mata dama ya kunshi abinda kuke cewa elective da appointive positions wato makamai waɗanda ake zabar mutum da kuma wanda ake nada shi wanda muke magana yanzu na zabar na zabe ne kuma ya riga ya shude wanda aka sa a gaba yanzu shine na nadawa wai ya ci gani ya kamata gwamnati a Najeriya daga tarayya zuwa matakan jihohi sun da yanzu gwamnoni ne da shugaban kasa za su nada waɗannan makamai ya ya kamata wato su bullowa lamarin la'akari da cewa an samu koma baya a wancan janibi na maganar wato a ba mata dama a gabe su
eh to kamar yanda kai bayani tun daga farko cewa akwai wato gurabi wanda yake na nadi ne ko in ce zabe wanda mu kama a jihar Kano muna da sanatoci guda uku haka ne babu ko daya mace wanda dama tarihi ya nuna din babu na biyu muna da
kusan jihohin arewa
gabaki daya eh to a za a iya cewa Najeriya gabaki daya na maganar muna da sanata 109 har yanzu ba a samu ko 10 ba ai ba a fara ba ita yar uwata ta ce an fara sanatoci ai magana ce ta idan ka ce kashi 30 ko 35 kana maganar ya kamata a samu sanata 35 a cikin wannan gurabun wanda suke mata ne to ba a samu ko 10 ba saboda haka maganar dai da take ita zan jaddada yawan guri yawan mata a guri shi zai kawo tasirin har su jawo wa'ansu matan ciki magana ce ta idan ka yanzu ka ce ka tafi majalisa sai akwai kaso kaza wanda suka yadda da wata tsari na doka tukunna za a iya haihuwa a samu wannan dokar to ana da mace ɗaya ko biyu ko uku ta yaya za su samu kasan da za su jawo mata cikin wannan al'amarin babu saboda haka kullum mace a minority take na ɗaya kenan na biyu idan ka duba wato tun daga farko na yi maganar rashin fahimtar me demokaradiyya a lokacin da aka fita fagen fama wato na neman gurabi kamar wannan din party tana da tasiri, wato jam'iyya tana da tasiri, amma a lokacin da kuma Allah ya baka shugabanci, to ka saka wata hula da wani logo din fatin ka, ko kuma babban riga da logo din fatin ka kuma bai tashi ba, duk wani wanda yake cikin wata jam'iyya naka ne kuma adalci ɗaya zaka yi masa da shi wanda ya fito daga wata jam'iyya da kuma wanda bai fito daga jam'iyyar ka ba, to kaga a inda ake sakan layi kenan a cikin Najeriya. Saboda ni na gani ai witness ce ga wanda aka zaba na shugaba, kuma amma bayan zabe, bayan an kana kan kujerar nan kuma kana saka kuma babban riga da zancen jam'iyyar ka, kaga ka nuna wa mutane kai shugaban jam'iyyar ka ne, kai ba shi ba za ka tafi da kuma ba, kaga zancen ya tafi da mace ko namiji ma bai tashi ba, shi da dan fatin sa zai tafi. Na ɗaya kenan. Na biyu, a harsashe a cikin Najeriya yanzu, na yi karatu a cikin jarida wanda take ta yanar gizo-gizo na cewa akwai batun cewa mata, ba wai zancen mata ba, na ɗan-ɗan da za a yi a tarayya za a zaɓi 'yan jam'iyya mai cici. To sai na yi wa kaina tambaya, ina ƙuri'unmu da muka jefa aka samu aka ci wannan kujera? Sun tashi ba su da tasiri kenan.
Nan kuma za mu da sa'aya a yau, sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Kuma masu saurare, kuna iya ba da gudunmawa ga shirin. Tambayar ita ce, yana yiwuwa a cika alƙawalin ba mata kashi 35 cikin 100 na madafun shugabanci a Najeriya? Sai a nufi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.
Thank you.